Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Gobe Litinin ake sa ran shugabannin duniya za su hallara a birnin New York domin halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya, inda shugaban Amurka Donald Trump zai halarci taron a karon farko, yayin da ake hasashen batun shirin nuclear Korea ta Arewa shi zai mamaye zantukan da za a tattauna. A farkon makon da ya gabata, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da karin wasu sabbin tsauraran takunkumi akan hukumomin Pyongyang. Takunkumin baya-bayan nan shine na biyu a jerin makonni biyar waɗanda aka saka su a matsayin martani saboda gwajin abin da ake keto zaton makamin hydrogen bomb ne da Koreya ta Arewa ta yi a ranar 3 ga watan Satumba. Duk da cewa Amurka ce ta tsara tare da Ingiza saka sabbin takunkumin, ta kuma matsa lamba aka amince da shi cikin gaggawa, shugaba Trump na ganin matakin bai taka kara ya karya ba. Hakan ya sa ya tunana ta cewa batun ɗaukan matakin soji na nan a cikin zaɓin da zai yi amfani da su. Ko kuma wato kuma ko a ranar Juma'a da ta gabata, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya da mai ba Trump shawara kan harkar tsaro sai da suka jaddada wannan matsayar. Ta wani batu na daban kuma, Majalisar Dinkin Duniya tana binciken wasu kasashen Afirka kalla bakwai saboda ana tunanin sun kada ka'idojin takunkumin da aka saka Koreya ta Arewan, inda ake zargin kasashen sun ƙara bunƙasa hulɗar kasuwancinsu da Koreya ta Arewa wacce aka mai da ita saniyar ware. Rotanni sun ce daga shekarar 2015 Koreya ta Arewan ta bunƙasa harkar shigar da kayayyakinta zuwa ƙasashen Burkina Faso da Mozambique da Zambia da ƙarin kashi 1.58 cikin 100. Sannan Jamhuriyar Benin da Senegal da Mozambique sun shigar da kayayyakinsu zuwa ƙasar da ƙarin kashi 1.84 cikin 100. A lokacin yankin nahiyar ta Afirka, an ga bunƙasar hulɗar kasuwanci tsakanin Koreya ta Arewan da ƙasashen nahiyar a fannoni daban-daban, inda akan kashe abin da ya fi dala miliyan 100 a kowace shekara. Rotanni sun ce kasashen da ake zargin sun musanta yin ba daidai ba, inda wani kakakin ƙasar Mozambique ya ce a shirye suke su ba da haɗin kai domin a gudanar da bincike. Gwamnatin Bangladesh ta fara shirye-shiryen gina wani katafaren sansanin 'yan gudun hijira da zai baiwa musulmi 'yan ƙabilar Rohingya da yawansu ya kai 400,000 mafaka, a cewar jami'an ƙasar. 'Yan gudun hijira sun kurara zuwa cikin ƙasar ta Bangladesh ne da ke makwabtaka da Myanmar cikin makonni 3 da suka gabata domin gujewa azabar da dakarun Myanmar da ƙungiyoyin tsagero suke gallaza musu. Sai dai gwamnatin ta Bangladesh ta ce za ta takaita zirga-zirgar 'yan gudun hijiran a tsakanin sansanin da ake shirin sama musu. Dakarun ƙasar ta Bangladesh ne za su gina wannan sansani tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ba da agajin gaggawa domin tunkarar kurarar masu ƙaurar wacce ta faro tun daga ranar 25 ga watan Agusta, bayan da masu gwagwarmaya 'yan ƙabilar Rohingya suka cinna wani ofishin 'yan sanda wuta. Lamarin da ya sa dakarun ƙasar suka mai da martani da kashe 'yan ƙabilar ta Rohingya tare da aikata fyaɗe da kuma ƙona ƙauyukansu, kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suka ba da shaida. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasar Congo sun kashe aƙalla 'yan gudun hijiran Burundi 36, kana sun jikkata sama da 100 yayin wata arangama da aka yi a ƙarshen makon nan, sanadiyar wani shiri na mayar da 'yan gudun hijira zuwa ƙasashensu na asali, kamar yadda jami'ai da masu fafutuka a cikin gida suka tabbatar. Sojoji da 'yan sanda sun buɗe wuta akan 'yan gudun hijira a lokacin da su 'yan gudun hijiran suka yi yunkurin kubutar da wasu 'yan uwansu da aka kama a wani gari da ake kira kamar Yola da ke gabashin ƙasar ta Congo wacce ke da iyaka da Burundi. Rotanni sun ce dakarun sun yi yunkurin tarwatsa 'yan gudun hijira ta hanyar yin amfani da bindiga ta wato harbi a sama, amma kuma haƙa ba ta cimma ruwa ba, inda har ta kai ga 'yan gudun hijirar suka fara jifansu da duwatsu, kamar yadda ministan cikin gidan ƙasar ya faɗa. Alfred Rukongo, wanda ya shaida hatsin hargitsin, ya ce duk da cewa sojojin sun jikkata da dama daga cikin 'yan gudun hijirar, ba su daina buɗe musu wuta ba. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana kaɗuwa da baƙin cikinta kan wannan al'amari. Yan sanda dauke da makamai sun kai farmaki wani gida dake wajen birnin London inda suka umarci mutanen unguwar su fice domin kauce abin da zai iya biyo baya bayan da aka kama wani mutum da ake zargi yana da hannu a harin da aka kai a tashar jirgin kasa a birnin London wanda ya jikkata mutane 30. Wani kakakin yan sanda ya ce farmakin da aka kai a yankin da ake kira Sunbury dake kudu maso yammacin wajen birnin London ya faru ne bayan wani muhimmin kame da aka yi na wani mutum mai shekaru 18 a unguwar da ake kira Dover wacce ta shahara wajen jigilar fasinjoji daga Burtaniya zuwa Faransa a kwalakwale. A dai bangaren kuma hukumomin sun ce a jiya Asabar an buɗe tashar Passenger Green inda anan ne bam din ya tashi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da masu saurara da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka jihar Kaduna ne domin jin shin ina batun zaben kananan hukumomi ya kwana ne domin yana daya daga cikin abin da gwamnatin ta yi alƙawarin aiwatarwa. To amma yau an kwa shekaru biyu kenan shiru kake ji kamar ake bawa garin su. To sai dai kwamishinan yaɗa labarai da hulɗar jama'a na hukumar zaben jihar ta Kaduna Professor Andrew Nkom yayi wa wakilin sashen Hausa Isa Lolikara bayanin abin da yasa a kawo yanzu ba a gudanar da wannan zabe ba. Duk da cewa har ya gan bayanin nasa bai ce ga takamaimai ranar da za a gudanar da wannan zaben ba. Haka kuma Isa bai tsaya masa ga batun ranar zabe ba domin ku ya tabo masa batutuwa dama dake nasaba da hukumar zaben ga kuma yadda tattaunawa ta house ta kasance.
Ina aka kwana akan magana zaben kananan hukumomi.
Abin da ke faruwa shine kowa na maganan zabe, kowa na maganan lokacin da za a jefa kuriya. Amma ba wannan aikin jefa kuriya shine kai aikin mu ba. Dole aikin mu ya kunsa da aishiri. A wayar da kan jama'a da waɗanda za su yi zaben da kawai waɗanda su yan kasa ne su gane me demokradiyya menene ra'ayinsu menene ya zama abubuwan da ya kamata su sani kafin ma a kai lokacin zabe. Muna maganar demokradiyya ba? To demokradiyya ya hada duk da kowa da yaro da namace da kowa dai duk suna da haƙƙi a demokradiyya. Don haka anan katsikum farkon abin da muka yi shine mu dauki wannan aikin na wayar da kan jama'a akan demokradiyya abin da ya kamata su sani da kuma shirin da ya kamata su yi kafin ma mu kai lokacin zabe. To mun yi wannan aikin mun gama shi har mun je kananan hukumomi duka muka dawo. Abin da ya rage bayan mun gama wannan shine mu kai lokacin da za a kai zuba kuriya. Na jin inda muka kai kenan.
Wasu na ta magana cewa an dauki shekara biyu. Menene ne ya rike ku ne har zuwa wannan lokacin?
Abin da nake so mutane su gane kenan. Kamar an ce abin da ya rike mutane. Kaga kowa na maganan a jefa kuriya. Muna so su gane fa. Ba jefa kuriya ne kawai ba. Akwai wasu abubuwan da ya kamata a sani. Jefa kuriya abinda muke ganin da ya cuce mu a kasan mu shine mutane ba su waye da abinda ya kamata su yi ba kafin su je wajen jefa kuriya. Shi yasa sun je jefa kuriya maimakon su jefa kuriya a waɗanda za su yi musu aiki sai su je su watsar da kuriyar su a banza a dawo gidan jiya. Yanzu ana magana National Assembly waɗanda suke wurin suna menene amma jama'a ne suka zufa kuriya suka kai su can. Ya kamata su san kafin su jefa kuriyar nan me ya kamata su sani me ya kamata su yi. To shine muke so mutane su kafin mu kai lokacin zuba kuriya kan jefan kuriyar in mun yi wannan aiki mun tabbatar jefa kuriyar zai zo mana da sauki. To mun kai lokacin yanzu. To akan aikin jefa kuriya election kenan ba? za mu yi aiki da na'ura. To kasan wannan abubuwan bayan su ake a Najeriya ba. Mun je Brazil, mun je China don mu dubi irin na'urar da suka yi, mu ga wanne ne zai cancanta ya yi mana aikin da muke so a yi a Najeriya. A ganin mutane da yawa a Najeriya ba su da ilimi. Mun yi wannan, muka gama, muka dawo, muka shirya me ya kamata, wani irin mishin ya kamata a kera mana don ya yi mana aikin da muke so, ya zama ko mutum bai da ilimi, ko mutum ya ko da ya dai zai iya zubo kuriyan shi. Don abinda muke so, ko ne kuriyan da aka jefa ta yi amfani ta zabi wanda ake so a zaba. Abin da ya kawo amfani da na'uran kenan, babu magu-magu. Wanda ya ci zabe a bashi. To a yadda na ce maka, ba mu muke kira na'uran ba, dole sai mun ji a yanzu haka ana kira na'uran a China ne. To kaga za ka sai abu a China, dole sai ka yi da Central Bank, dole sai ka san da dollar ake siya, ba za mu kai naira a karba ba, dole sai mun yi da Central Bank, dole sai an bi ka'idodin da suka aka shimfida na sayan kaya daga waje, dole sai mun bi wannan ka'idodin. To abin da ya kawo har yanzu ba iya zaben ba kenan.
Akwai inda kuka ga wannan na'ura da aka yi zabe da ita ne kuke so a yi muku irin ta, koko kawai kun sa a yi muku taku ne?
A mun ga irin da ake yi, mun ga yadda ake yi, mun ga yadda su suke a Brazil, mun ga yadda suke a China, mun ga wasu yadda ake su. Amma mun dubi waɗannan kafin mu dauki mu dauki abin da muka ga ya kamata ya cancanta da mu a Najeriya. Kasan ai akan ga abin da wani ya riga yi ne kafin ka yi naka, don ka yi naka a yadda ya cancanta a yadda kake so. Abin da muka yi kenan, mun yi wannan na'uran a yadda muke son masu jefa kuriya a Kaduna su san yadda za su jefa kuriya, babu problem.
Akwai alaka ne ko wani abu mai kama da juna tsakanin ita wannan na'ura da za ku zo da ita da kuma na'ura da aka dinga tantance masu zaɓe a zaben shekaru 2015 da ake kira card reader a turanci?
Namu ya kunsa har da card reader. Card reader shine zai tabbatar da mai zabe, wanda ke zabe yana da register a INEC. In kana da register a INEC, mu ba mu registration INEC ke yi. To card reader ne zai tabbatar mana kai ka kai shekara 18 da haihuwa, ka register da INEC. Wannan ne zai tabbatar mana waɗanda suka yi register don su samu dama yin zabe. To ya kunsa da wannan, ya kunsa da indelible ink da aka yi don a san wanda an riga an clear din shi, tawadin da ake sa yau, ya kunsa da wannan, ya kunsa da voters register, register na voters, ya kunsa duk da wannan. So abin da ya bambanta da kayan da ake zabe da su a tunda shine wannan na'uran. Maimakon a samu akwati da za a sami takardun zabe a jihar zuba, wannan a kan na'uran ne zaka zabe. Babu wani akwati daban da zaka je ka cika ka sa in ka sa abin nan kai, a wannan na'uran ne zaka zabe. Ka gama zaben na'uran ya mana kirga ya bamu abin da kowa ya samu.
Babu maganar zuwa da takardunan da ake yaga a rubuta a saka da shauransu?
Babu su. To kaga abin da ya kai nan na takardunan, ka san yanzu INEC suna da register na jam'iyyun takarar zabe 46 ko har da yanzu ma akwai wasu da suke son a yi musu register. To kaga wannan voters register abin da kada ake amfani da shi, ka san akan jera sunayen jam'iyyun ne, an jera sunayen jam'iyyun. Kaga in za ka jera sunayen jam'iyyu 46, ka tunanin wannan ina tsawon fefan da zaka amfani da ita ba zai wuya to shi yasa wannan ya bambanta kasan wajen wannan jefa wannan paper ballot paper da ake amfani da shi kasan da akan sa tawadan a yatsa in ka kuskure hata wadan ne ya taba wani jam'iya banda wanda kai kasan wannan ya lalace to wannan bamu da wannan problem yanzu in ka je ka taba in ma ka taba wanda ka kuskure a taba zaka gyara zaka iya gyara
wato idan da zaka zabo ta jam'iya sai ka gane cewa ba ita kake so ka zaba zaka dawo ka gyara
yawa sai akwai button akwai jam yawa da zaka danna in ka danna shi duka sauran jam'iyyu za su dawo kuma yadda suke da ka saki zaben wanda kake so
to wannan ko ba zai sa shakka a zukatan masu zabe cewa su ma in sun gama zaben za iya zuwa a dawo da gurin da suka zaben a canzawa
ai bai da zai dawo in kai wannan lokacin da kai zaben har ya an yadda har zaben yayi zaka ga na'uran na printing zaka ga yadda ya printing card dinka har ya zuba shi a cikin kwandon machine din zaka gani da idon ka
in ka gama zaben zaka cire sakamakon abin da ka zaba a ita na'ura za ta fito da shi
kan tana fito tana printing din shi tana printing din shi kaga yadda take printing din kaga yadda ya fado ya fada a cikin kwandon
na'am
ba abin bai ba ai ba zai printing ba
ina so in ji in banda takardar da ta fito din nan akwai kuma bayani da zai tsaya a cikin ita na'urar kaman misali a ce a turance hard copy da soft copy ne akwai bayani a cikin na'urar wanda za a iya karantawa kuma akwai takarda ko takardar can za a kirga
a na'urar kanta za ta kirgan in ta kirgan muna akwai yadda za ta aika da abin da an samu ko jama'a ta samu za a save din shi a cikin na'urar amma kuma ana da yadda za a aika da shi daga inda aka yi zaben zuwa headquarters so akwai abubuwa da yawa za su taimaka za a iya bi a tabbatar zaben da aka yi abin da aka kirga abin da aka samu gaskiya ne
professor kun yi la'akari da mutanen mu ko cewa za su iya amfani da ita wannan na'ura
shine na ce maka ka ji kaga party ka san party da kake so ka san sign mai ake cewa logo alamar party shikenan ko tambari yawa ka san tambarin ta party da dan takarar da kake so ka zabe shi ka san tambarin da yake a kai kawai ka je ka danna tambarin nan akan mashin din in ka in ya fito kaga tambarin da gaske shine kake so sai ka danna button da zai nuna maka kai zabe in ka danna wannan button ka gama zabe
an gama da wata tirjiya lokacin da aka yi amfani da card reader a zaben kasa inda suka dinga daukewa ko dai ba charge ko matsayar shirin su kun yi tunanin cewa rashin wutar kasar nan zai iya kawo muku matsala ko ko zuwa nan na'urori za su iya kwana ba tare da an samu suta ba
eh ka san shi wannan card reader ba mu muka yi shi ba ba muke da shi ba an ne ke da shi amma ka san su ma ai ne sun gyara kuskuren da ku samu a da sun gyara amma wannan na'urar da muke da shi yana da battery yana da battery zai awa kaman 10:16, 15:16
to jama'a ba iyakar bayanin kenan ba domin yanzu haka dai batun rashin gudanar da wannan zabe yana kotu kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP ita tace ta kai maganar kotu mun yi ta kokarin samun sakataren jam'iyyar amma lamarin ya faskara sai dai shugabannin hadakar jam'iyyun siyasa na jihar ta Kaduna shi ma yayi korafi a madadin sauran jam'iyyu don haka nan ba da jimawa ba za mu kawo muku wannan korafin yanzu Ahmadun wakilin namu Isa Lol Ikara da bakon nasa Professor Andrew Incom sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotanmu na musamman a yi sauraro lafiya.
Babbar kasuwar Jos wanda aka fi sani da kasuwar Terminus shiri ne na tsohon gwamnan soja na farko a tsohuwar jihar Benue da Plateau Joseph Gamwok wanda shugaban kasa a zamanin mulkin soja General Muhammadu Buhari ya kaddamar a shekara ta 2002 wasu da ba san ko su wane ne ba suka cinna wa katafaren kasuwar wuta kasuwar wanda a lokacin ba irin ta duk fadin Afirka ta yamma saboda irin tsari na zamani da aka yi mata a yanzu ta kasance kango in banda tarin kazanta duk da cewa tana tsakiyar birnin Jos Alhaji Muhammadu Awal mai sai da zannuwa ya tuna yadda suka waye gari kasuwar ta kone
mun waye gari kasuwa ta samu gobara muka zo muka tarar da dukiya tana ci aka hana mutane shiga to daga nan kuma ba a kawo wani tallafi na ya za a yi ba ina mutane za su sa kansu to kowa a lokacin da ya fara tunanin kanshi ya zai yi ya samu wa kanshi mafita wasu suka bar gari wasu kuma suka canja mabugunne wasu kuma suka canja wajen zama
gwamnati tana tunanin gyaran wannan kasuwa kana ga kaman gyaran kasuwan zai zama da fa'ida
duk inda aka ce gyara to ya bambanta da rashin gyaran aka gyara guri ya zama an ƙara ci gaba wanda da ba sa zuwa za su ci gaba da zuwa wanda da ba su da jari za su nemi jari su zo ayi kasuwanci da su shi gyara daban yake da rashin gyara duk abin da aka ce a gyara to ya zama kusan dai an taimaka wa kai ne kuma ta ƙarƙashin nan gwamnati ma za ta sami kuɗin shiga amma in ba a gyara din ba to kayanta ne ba za mu tilasta ta a cikin sai ta gyara ba amma aka gyara din zai zama alkhairi gare ta zai zama alkhairi ga al'umma zai zama alkhairi kuma da jiha gaba daya
A hira ta da shi kwanakin baya gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace gwamnati za ta gyara kasuwar don samun kuɗin shiga wa jihar
kafin mu shiga gwamnati mun yi campaign mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwar har yanzu ba mu bari ba mun yi nisa an riga an sa kwamiti yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman wa'anda za su zo yan kwangila wanda suke so zo su yi mana ginin wannan kasuwar kasuwan ta fi karfin wanda za a ce gwamnati za ta fara gini muna son mu haɗa hannu da yan kasuwa
a shekara da ta gabata ne gwamnatin jihar Plateau da wani kamfanin kasar Burtaniya Rotin International Limited tare da haɗin gwiwan Synergy Associates Consortium suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta naira miliyan 230 don fara gyaran kasuwar kwamishinan kasuwanci da masana'antu a jihar Plateau Ezekiel Daju ya ce yarjejeniyar ta gudanar da bincike ne kan irin tsarin da za a yi wa sabuwar kasuwar ta Jos
nazari wanda za a yi za a gan in za a yi kasuwa a wajen me ya kamata shaguna nawa yadda motoci za su tsaya a gan gidaje a duka waje a kowanda za a rushe saboda a kar a samu cunkusu don ba za mu iya mu gan mutanen mu musamman yawan mu yan kasuwa suna nan suna zube ko ne rana a kore su gashi in ruwa zai ya zo ya duke su ga rana ga komai at least in suna da inda za su fake ya fi mana ayi hakuri inda akwai kudin ne yanzu muna son ma inda son samu shi gwamna da tuntuni ma mun gama yin kasuwan nan
na zanta da wani shugaban al'umma Alhaji Lawal Baba don jin irin asarar da gwamnatin jihar Plateau ta yi sanadin rashin babbar kasuwar
ba karamin asara bane gaskiya domin kasuwa ce da take da shaguna sama da dubbai sannan kuma kasuwa ce da ta zamanto jihohi ma ba wai mutanen cikin jihar Plateau kadai ba jihohi ma makwabta suna shigowa kuma yanzu ya kamata gwamna ya gane cewar harkar kasuwancin nan yanzu ita ce a ganga ba saboda musamman yanda tattalin arzikin kasa ya shiga wani irin yanayi ta bangaren man fetur yanzu ana diversifying ne ma'ana ana caccanja hanyoyi ne na tattalin arzikin kasa ba dole ne a ci gaba da dogaro da harkar kalangun man fetur ba musamman in yayi la'akari da halin da Dubai take ciki yanzu ba ana zuwa Dubai bane dan kallon kasa gari kyan guri a'a ana zuwa ne dan kasuwanci China idan mutum ya duba shekara 30 da wani abu da ya wuce baya China ba kowa bace amma hakan kan harkar kasuwanci yau kowa bukatar sai je China sai da sayarwa kuma wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dauka misali musamman na Chinese din nan mutane ne da suke da sama da dan adam biliyan 1 da wajen 700 ko da 600 kuma su dogara da komai ba sai da harkar kasuwanci nan da kere-kere saboda ina kira ga mai girma gwamna ya duba maganan alƙawarin nan na kasuwa yayi kokari ya cika tashi zai taimake shi kuma zai shiga cikin tarihi tunda yanzu an samu abubuwa na cigaba a ƙarƙashin sa da yawa musamman zaman lafiya idan ya karfafa shi musamman na gina kasuwar nan zai rage musamman rashin aikin yi ga matasa sannan kuma kuɗin shiga zai yi ƙarfi a cikin jihar Plateau
shi ko wani mai kare haƙƙin ƴan adam Mr. Kichime Gotau yace kamata yayi gwamnati ta maida hankali wajen gyaran kasuwar
yanzu akwai masu sa hannun jari daga kasashen waje da suke da niyan plato saboda kyan plato babu wani abinci da yake turai na Europe ko America da ba za a iya gwada shi a plato ba saboda haka masu niyya da hannun sa hannu a jari suna nan ɗewa amma kuma har ila yau ce kasuwa ultra-modern market babban kasuwa na zamani irin na garin Jos a ce har yanzu bai dawo ba gaskiya bai yi kyau ba saboda haka shawara da zan ba wannan gwamnati na yanzu shine wannan gwamnati na yau a kasar Filato shine yake da daman cimma burin ta da wannan kasuwa saboda a lokutan baya muna cewa gashin jikuwa ne ya sa amma wannan lokaci kusan kowane al'umma daga na kirista da na musulmai kowa na bayan wannan gwamnati wani nasara da wannan gwamnati ta samu kenan shine iya kawo hankula na kabilu da addinai daban-daban har ya sa wannan gwamnati yana da farin jini saboda haka suna da haƙƙi yanzu mun wuce shekara biyu kusan shekara biyu da rabi a gwamnati jama'a suna sa ido su ga wannan gwamnati ya yi amfani da wannan dama da lokaci da kuma ubangiji ya ba su da su ne da wannan kasuwa
abin jira a gani shine ko gwamnati za ta cika alkawalin nata lokaci ne kadai zai tabbatar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.